الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Shawwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 7 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Kitabut Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'ala al-'Abid na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Ce abinda muke so mu sani, kura cewar lokaci baya hada tama mutum yin taimama, matukar akwai ruwa. Idan kana da janaba, ko da lokaci zai fita, dole sai ka yi wanka sannan ka je kai sallah. Uzurin da ke ba da damar mutum ya yi taimama shi ne ɗaya daga cikin biyu: rashin ruwa, ko kuma rashin iko game da yin amfani da shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, falam tajidu ma'an, idan ba ku samu ruwa ba, fata yamma musa idan kwaye ba, ku shafi fuskar ƙasa wanda yake tsarkakeke. Don haka a nan, in lokacin sallah ya yi, ka buga ka nemi ruwa ka rasa, to a nan ya halatta ka yi taimama. Ko kuma kasancewar ga ruwa amma akwai wata rashin lafiya tare da kai wadda ke hana ka yin amfani da wannan ruwa, kana jin tsoron jinkirin warkewa ko faruwar rashin lafiya ko kuma daɗuwarta, to a wannan lokaci an maka rangwame ka daina yin amfani da ruwan ka yi taimama. Amma kura cewar lokaci baya halatta ma mutum yin taimama, ko lokacin sallah zai fita, to in dai akwai ruwa dole sai ka yi tsarki da shi sannan ka yi sallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin baban da ke bayani game da cewa duk wanda ya hakikance tauhidi, sakamakonsa a gobe kiyama zai shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansa balantana azaba. Tare da cewa bayani ya gabata, hakikance tauhidi baya kasancewa sai ta hanyar al'amura guda uku. Farko shine ilimi, domin ba yanda za a yi mutum ya hakikance abinda bai san shi ba. Kenan, farko ka san menene tauhidi. An gane ko? sannan abu na biyu wato bayan ka yi sani sannan ka kudirce shi a zuciya, domin duk abin da mutum ya yi sani matukar bai kudirce shi ba a zuciyarsa, to wannan ba shi da wani amfani, bai hakikace tauhidi. Kenan ka sani Allah, ka sani sunayensa, ka sani sifofinsa, ka sani abin da yake so, ka sani abubuwan da ba su dace da shi ba, to a nan sai ka kudirce a zuciyarka. Al'amari na uku, bayan mutum ya kudirce wannan abin da ya sani a zuciyarsa, sannan ya miƙa wuya da ji da bi da duk abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta masa. Don haka duk lokacin da ka sani abu ka kudirce shi a zuciya, amma baka miƙa wuya ba, baka aikata abin da aka ce ka yi ko abin da aka ce ka daina, to wannan ba maganar hakikance tauhidi. Kamar yadda al'amari na farko dalili a kansa shi ne fadar Allah Subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Muhammad, yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah, kai sani lalle al'amarin babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu. Don haka wannan dalili ne wanda yake nuna cewa hakikance tauhidi baya kasancewa sai ta hanyar waɗannan al'amura guda uku. Kenan farko ka yi ilimi, ka sani menene tauhidi. Sannan al'amari na biyu, kamar yadda muka yi bayani, shi ne wato al-i'tiqad, wato shi ne kudirce wannan abin da ka yi sani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratu Sad, dangane da waɗanda suka kafirce masa a lokacin da ake kiran su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, sai suke faɗa ga shi manzon da yake kiran su, a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, suke cewa yanzu ya maida wato dukkan waɗannan alloli ya dunkule su su koma Allah ɗaya, ma'ana a watsar da su, a daina bauta musu, a duba akan bauta ma abun bauta ɗaya-ɗaya, sai suke cewa inna hadha la shay'un ujab, lalle wannan abin da yake kira zuwa gare shi wani abu ne wanda yake ya kai mutuƙa a wajen mamaki. Yanzu duka waɗannan allolin namu da muke bauta ma mu watsar da su kawai mu duba akan bauta ma abun bauta ɗaya, kaga a nan ba su yadda ba da kasancewar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi kadai ne abun bauta. Sannan al'amari na uku, kamar yadda muka yi bayani, shi ne miƙa wuya da ji da bi. Kenan ka miƙa wuya, ka faɗa, sannan ka kudirce abun a zuciyarka, kuma duk abin da wannan kalima ta kunsa ka miƙa wuya da ji da bi. Kamar yadda waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ta'ala, kamar yadda Allah yake hakaito mana sababin abin da ya kai su wutar jahannama, shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Ubangiji ta'ala na faɗa innahum kanu, lalle su wato sun kasance idza qila lahum, idan aka ce da su la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah, yastakbiruna, Ubangiji ta'ala ya ce girman kai suke, ba sa faɗa. Waya ƙuluna, suna faɗa domin ba da amsa ga wanda ya ce su ce la ilaha illallah, sai su ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, shin yanzu mu masu barin bautar allolinmu ne saboda faɗar wato wani mawaki wanda yake mai taɓin hankali. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin, bari dai shi manzon namu ya zo musu da gaskiya kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi, domin manzannin da suka gabace shi su ma iya abinda suke kira shi ne kadaita Allah a cikin ibada. Shi ne anan malam ya ce babu mana haqqaqat tauhida, ya ce wannan babi ne wanda ke bayani game da duk wanda ya hakikance tauhidi ya tabbatar da shi kamar yadda yake, sakamakonsa a gobe kiyama dakhala aljannata bighayr hisab, zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ma'ana ba tare da an lissafa ayyukansa kai tsaye. Mutane suna wurin hisabi kai tsaye, za a kai su gidan aljanna. Allah ya sanya mu a cikin su. To shine a karkashin baban, kamar yanda bayani ya gabata, malam ya zo mana da wasu ayoyi guda biyu da hadisi guda. Aya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Isra, ko kuma da ke cikin suratul Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Ubangiji ta'ala ya ce inna Ibrahima, wato lalle Ibrahim alayhi salam, kana ummatan, wato ya kasance shugaba ne, abun koyi da shi a cikin ayyuka na alkhairi. Bayani ya gabata, lafazin umma a larabci yana da ma'ana guda hudu tun a babi na farko, a daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ma'ana ta farko shine wato al-imam, ma'ana shugaba wanda yake abun koyi, kinan al-qudwa fil khair, wanda yake abun koyi game da ayyuka na alkhairi, shine ma'anarsa a wannan aya. Kana ummatan ay kana imaman, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya masa wannan alkawali a can cikin suratul Baqara, wa izibtala Ibrahima rabb wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ash-shahid Ubangiji ta'ala ya ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama, lalle ni mai maida ka ne shugaba abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi lin-nasi, ga mutane. To alkawali ne Allah ya masa, kuma Allah ya cika masa alkawalin domin baya saba alkawali. Shine anan yace inna Ibrahima kana ummatan, anan labari ne Allah yake ba mu, yace lalle Ibrahimu alayhi salam wato ya kasance shugaba ne wanda yake abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Kamar yanda da Allah ya masa wannan alkawari da yace inni sha'iluka lin-nasi imama, ni me maida ka ne shugaba abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi ga mutane. Ibrahimu alayhi salam sai ya ce wa min zurriyati, ya Allah daga cikin zuri'ata ma ka sanya waɗanda suke shugabanni abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Allah ya karbi wannan addu'a ta shi, domin ƴaƴansa Ubangiji ta'ala ya maida su cewa shugabanni ne abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Hamma jikan shi Yaqubu alayhi salam, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul Anbiya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kamar yanda yake wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna salihin, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi al-khayrati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidi. Da haka shine yace kenan kana ummatan, ya kasance shugaba ne abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Ma'ana ta biyu kamar yanda bayani ya gabata shine wato zamani, wani yanki daga cikin zamani ana kiran shi umma, kamar yanda can Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu Yusuf, wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu, umma anan bi ma'ana addahar ko kace az-zaman, wadakara siyatuna ba'da ummati bayan wani zamani. Ma'ana ta uku shine wato abba'ifa, ma'ana jama'a, kamar yanda can Ubangiji ta'ala ke faɗa dangane da wato faɗa ta kafirai waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ta'ala, in an kiraye su zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sai su ce inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadu, lalle mu mun samu uwayenmu akan wata hanya. An gane ko? Duk da cewa a wannan aya milla ne ma'anar wato ita wannan umma, inna wajadina aba'ana ala ummatin ay ala millati ko kace ay ala dini mun samu uwayenmu akan wani addini ko kace akan wata hanya wa inna ala atharihim muqtadun lalle mu masu koyi ne abu sabrabun su ba za mu kauce ba ma'anar ta hudu shine abba'ifa ma'ana shine kamar yanda ya gabata a waccan aya wala qadiba atna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu al-tawut umma anan bi ma'ana ay qa'ifa jama'a shine anan yace inna ibrahima lalle ibrahimu alayhi salam kana ummatan ya kasance wato shugaba ne abun koyi da shi a cikin ayyuka na alkhairi qanitan lillahi an gane ku dan haka can ubangiji ta'ala yace mana kad kanat lakum uswatun hasanatu fi ibrahima walladhina ma'ahu idha qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum al-aya kad kanat lakum uswatun hasanatu ubangiji ta'ala yace tabbas kikkyawan koyi ya kasance gare ku ku jama'a ta mu'minai game da ibrahim alayhi salam da waɗanda suka yi imani tare da shi shine sifa ta biyu sifa ta farko kenan umma sifa ta biyu sai ya ce qanitan lillahi wato ibrahim alayhi salam ya kasance mai matukar da'a ne ga ubangijinsa domin lafazin alqanut a larabci yana da ma'anoni kusan guda goma na daga cikin ma'anoninsa shine wato luzumu ba'a ko kuma kace dawamu ba'a dawama da nacewa akan da'a ga ubangiji subhanahu wataala dan haka wannan sifa ce ta biyu daga cikin sifofin da Allah ya siffanta annabi Ibrahim alayhi salamu da su a cikin wannan aya shine yace qanitan lillahi wato mai naci ne akan da'a ga ubangijinsa babu kakkautawa ba da riba rana yana matukar da'a ga ubangijinsa kamar yanda jikansa cikamakin manzanni fiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma akan haka yake tsawon dare da yini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci sawa'an yana tsaye ko yana zaune ko yana kwance ko yana cin abinci a kowane hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin da'a ga ubangijinsa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton ubangijinsa ala kulli ahyanihi ko kace fi kulli ahyanihi a cikin dukkan zamannansa cikin kowane hali shine anan yace qanitan lillahi wato mai matukar da'a ne ga ubangijinsa subhanahu wataala sifa ta uku ubangiji ta'ala yace hanifan wato ibrahim alayhi salam wato ya karkata gabarin hada bautar Allah da wani domin lafazin hanif an ciro shi ne daga al-hanaf idan aka ce al-hanaf shine al-mayl wato karkacewa ma'ana annabi ibrahim alayhi salam ya karkace ya watsar da komai ya gabaci ubangiji subhanahu wataala gaba ɗayansa duk wani abu wanda bai dace da ubangiji subhanahu wataala to ibrahim alayhi salam ya karkace masa ya juya masa baya da haka masu tsantsar tauhidi ake kiransu da hunafa kamar yanda Allah ya umarce mu da haka hunafa alillahi ghayra mushriki nabi ku zamanto masu karkacewa gabarin komai an gane ku lillahi ku dukufa ga da'a ga ubangijin ku ghayra mushriki nabi ba kuna masu hada bautarsa da wani shine anan yace hanifan ibrahim alayhi salam ya karkace gabarin hada bautar Allah da wani sai yace walam yakum minal mushrikeen ubangiji ta'ala yace kuma baya daga cikin mushrikai ma'ana ya raba hanya da su wannan jumla karfafawa ce ga lafazin hanif ubangiji ta'ala yace walam yakum minal mushrikeen wato baya daga cikin mushrikai ma'ana ya raba hanya da su da haka a takaice wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana cewa wato duk wanda ya hakikance tauhidi to ya cancanci wani yabo na musamman daga gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda anan Ubangiji ta'ala ya jinjina ma Ibrahim alaihi salam, domin Allah ya maida shi matsayin limami ne ga mutane, ma'ana abun koyi ne a cikin ayyuka na alkhairi. Babu wanda Allah zai maida shi abun koyi ga jama'a sai wanda wato ya hakikance tauhidi. Kaga anan Ibrahim alaihi salam a sababin ya hakikance tauhidi, Ubangiji ta'ala ya maida shi shugaba ne abun koyi wato ga jama'a, kamar yadda ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama. To dan haka anan wato babu wanda ke zamantowa abun koyi na jama'a sai wanda ya hakikance tauhidi, wanda ya hakikance tauhidi kamar yadda bayani ya gabata shine wanda ya haɗa waɗannan al'amura guda uku: ilimi da ƙuduri, sannan da miƙa wuya. Ya san tauhidi, ya ƙudurce shi a zuciya, kuma ya miƙa wuya game da duk abin da kalima ta la ilaha illallah ta kunsa ta hukunta. Kamar yadda muka yi bayani cewa wannan yabo ne da jinjinawa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ma Ibrahim alaihi salam. Illa kasancewar anan mu san da cewa akwai wata fa'ida: duk wanda Allah ya yaba ya jinjina masa, to ba haka ba kawai za mu zo mu karanta labari ne ya zo ya wuce. Allah yana kissanta mana haka saboda wasu al'amurra guda biyu waɗanda suke muhimmai. Al'amari na farko shine duk wanda Allah ya yaba daga cikin bayinsa ya jinjina masa, to mu tabbata cewa san shi da kaunar shi ya zama wajibi a kanmu. Gane ko? Haka duk wanda Allah ya fallasa, to wannan kin shi da kyamar shi kuma ya zama wajibi a kanmu. Kenan mu so wanda Allah yake so, muki duk wanda Allah yake ki. Kenan Allah ku baya yabon bawa sai wanda Allah yake, sai wanda yake so yake kauna. Kenan duk wanda Allah ya yabe shi, san shi da kaunar shi ya zama wajibi a kanmu. Duk wanda Allah ya fallasa shi, to wannan kuma kin shi da kyamar shi ya zama wajibi a kanmu. Kenan dan haka anan kaunar Annabi Ibrahim alaihi salam ta zama wajibi a kanmu, domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yabe shi ya jinjina masa. Sannan fa'ida ta biyu shine yin koyi da shi. Duk wanda Allah ya yaba, sai mu tsaya mu yi nazari mu lura a sababin me Allah ya yabe shi, sai mu gane cewa to mu tabbata cewa ya zama wajibi a kanmu mu koyi da shi, domin mu ma mu samu wannan yabo na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Da haka Ubangiji ta'ala ya ce mana: kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu idha qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay. Ubangiji ta'ala yace: kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima, tabbas ku jama'a ta mu'minai kikkiawan koyi ya kasance gare ku game da Ibrahim alaihi salam. Walladhina ma'ahu, da waɗanda ke tare da shi, ma'ana mabiyansa, waɗanda suka gasgata shi a matsayin manzo, suka karɓi saƙon da ya zo musu da shi, shine Allah ya ce walladhina ma'ahu, da waɗanda suke tare da shi. Idza qalu liqaumihim, yayin da suka faɗa ga jama'arsu, suka ce inna bura'a'u minkum, ba mu ba ku, wa mimma ta'buduna min dunillahi, ba mu ba duk wani abun da kuke bauta ma kuma bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kafarna bikum, dan ku yi sanin cewa mun kafirce muku, ba mu yarda da ku, ba mu amince da ku ba. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan, kuma ku tabbata cewa gaba da kiyayya ta bayyana gare, ta bayyana tsakaninmu da ku tun yanzu, abadan har abada, hatta tu'minu billahi wahda, sai an kai lokacin da kuka yi imani da Allah shi kadai ko kadai tashi a cikin ibada, sannan a wannan lokaci kuka zamanto ƴan uwanmu, masoyanmu, amma matukar kuna kan shirka hada bautar Allah da wani, to gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku wa bada bainana wa bainakum la adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan haka anan kenan labari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ba mu dangane da jinjinawa da yaban da yi ma Ibrahim alayhi salam kenan ya wajabta mana abubuwa biyu. Al'amari na farko mu kaunaci Ibrahim alayhi salam, abu na biyu shine mu yi kokari mu yi koyi da shi. Sannan aya ta biyu ababa shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul mu'minun wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, wato su ne waɗanda game da bautar Ubangijinsu la yushrikuna, wato ba sa shirka da shi. Wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, wannan aya malam ya ciro ta daga jerin ayoyin da Allah yake jinjina ma bayinsa nagari, waɗanda su ne a haƙiƙa Allah yake gaggauta ma duk wani alkhairi na duniya da lahira. Kamar yadda yake faɗa a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وبنجي تعالى يكفى آدم جند ودن نسبك هاي فرشي مسا آية حسبونا أنما نمدهم به من مال وبنين, shin yanzu zato suke cewa abinda muke da darsu da shi wato na dukiya da ƴaƴa maza misali ulahum fil khairat, suna zaton cewa muna gaggauta musu ne game da alkhairu? Ubangiji ta'ala yace balla ya shuru sani dai basu yi sani ba, an gane ko bare dai basu yi sani ba game da haka. Sai yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, lalle waɗanda su masu firgici ne, masu tashin hankali ne game da tsoron Ubangijinsu. Sai ya ce wallazinahum bi rabbihim la yushrikun, ko kuma wallazinahum bi ayati rabbihim yu'minun, waɗanda game da ayoyin Ubangijinsu masu gaskatawa ne, sifa ta biyu kenan. Sifa ta uku sai ya ce wallazinahum bi rabbihim la yushrikun, waɗanda game da bautar Ubangijinsu ba sa shirka. Sai ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, waɗanda suke bayar da abinda suke nihin bayarwa, wa qulubuhum wajila, halin zukatansu tana mai tsorata, tana mai raurawa cewa a karɓi wannan aiki nasu ko ba za a karɓa ba. Annahum ila rabbihim raji'un, tare da haka sun tabbatar da cewa koma ta kaka lalle su masu komawa ne zuwa ga Ubangijinsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce ula'ika, waɗannan waɗanda aka siffanta da waɗannan sifofi guda hudu, an gane ko? Kenan sifa ta farko wallazina wa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, sannan wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سنة الله إشارة غريس ويتي أولئك وطن دا أكا سفن تاد وطن دا أكا سفن تاد وطن دا سفو في قدا هدو. ونجي تعالى يتي يسارعون في الخيرات, سنة سكي ققاوا كما دا دوس أيوكانا على خيرو وهم لها سابقون. ونجي تعالى يتي سوما سرقاي رقاي جوناني كما دا دوانا أيكينا على خيرو, kenan waɗannan su ne Allah yake gaggauta musu alkhairi. Don haka malam ya zo da wannan aya domin ya nuna mana cewa duk wanda ya haƙiƙance tauhidi to ya tabbata cewa shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke gaggauta masa duk wani alkhairi a rayuwarsa ta duniya kuma da makomarsa lahira. Kamar yadda bayani ya gabata, ba kowa yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali sai wanda ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Sannan malam sai yazo da hadisin Husayn ibn Abdurrahman Allah ya ji kansa yake cewa kuntu inda Sa'id ibn Jubair yake cewa wata rana na kasance a gun Sa'id ibn Jubair Allah ya ji kansa fa qala sai Sa'id ibn Jubair yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qabba al-bariha ya fada ga jama'ar da ke gun sa yace a cikin ku a daren jiya wane ne ya ga wato tauraro wanda wato ya fado bayan anihi tauraro ya fado gaba daya a wato irin abin da yake curowa daga jikin tauraro na wani bakin wuta wanda ake kiran shi mashi an gane ko domin kasancewar hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci tauraro saboda wasu al'amura guda uku kamar yadda bayani zai zo na daga cikinsu shine wato jefe shaidanu waɗanda suke masu satar maganganu na mala'iku to wannan bakin wuta da yake curowa daga jikin tauraro kamar yadda yace illa manistara qasama fa atba'ahu shihabun mubin shine anan Sa'id ibn Jubair sai yake cewa ayyukum ra'al kawkab alladhi qabba albariha yace a cikin ku a daren jiya wato wane ne yaga tauraro wanda ya fado fa qultu ana wato Husayn ibn Abdurrahman sai yace masa ni thumma qultu sannan sai nace masa amma inni lam akun fi salati sannan dai ban kasance ba ina sallah a lokacin da naga wannan tauraro ya faɗo yace inni amma inni lam akun fi salati kasan da cewa dai ba ina cikin sallah ba sai yace walakin ni ludigtu yace sane dai wani abu ya halbe ni shine kunama ko kuma wani abin da ya kama da haka domin idan aka ce alladu shine sara na abu wanda yake mai dafi kamar kunama da danginta shine yace walakin ni ludibtu yace sani dai wato wani kwari ya harbe ni kunama ko wani abin da ya kama da haka qala sai Sa'id ibn Jubair yace masa fama sana'ata to a lokacin da kunamar ta harbe ka mi ka aikata mi kai kuntu sai nace masa irtaqaitu wato na nemi aimun addu'a domin Allah ya bani lafiya irtaqaitu na nemi aimun addu'a domin na samu lafiya game da wannan halbi na kulama ala sai Sa'id ibn Jubair sai yace masa fama hamalaka ala bali me ya kai ka ga neman aimaka addu'a domin ka samu lafiya qultu sai nace masa hadithun haddathana hushari yace na nemi aimun addu'a domin wani hadisi da al-Imam Sha'bi shine Amir ibn Sharahil Allah ya ji kansa wato ya bamu labari qala sai yace wa ma haddathaku wani hadisi ne shi wato al-Imam Sha'bi ya ba ku labari fada mu wani hadisi ne qultu sai nace masa haddathana an Buraidata ibn al-Husayn Al-Imam Sha'bi ya ba mu labarin hadisi daga malamin sa Buraida ibn al-Husayn Allah ya kara masa yadda annahu qala Buraida ke cewa la ruqya illa min aynin aw huma ba maganar addu'a ta neman waraka illa min aynin wato sai game da kambin baka aw huma wato ko kuma kari idan aka ce huma shine kari an gane ko ma'ana irin kari na kunama shine yace au huma ko kuma sara kenan irin na kunama halbi irin na kunama shine ake ma ruqya bala sai yace masa kada a hasana maninta ha ila ma sami'a Sa'id ibn Jubair sai ya jinjina ma wato Husayn ibn Abdurrahman sai yace kada a hasana maninta ha ila ma sani'a yace tabbas duk mutumin da ya tikaki ya taka burki a zuwa iya abin da yaji to wannan ya kyautata idan mutumin da baya wuce makadi da rawa wanda zai tsaya iya abin da yaji anan ya kamata mu fa'idanci wata fa'ida shine neman dalili. Idan kaga mutum yayi abu kana iya tambayar shi menene dalilin da yasa kai kaza, idan yana da dalili dole ya baka. Dan haka anan da yace masa fa ma sana'at mi ka aikata lokacin da kunama ta harbe ka, sai yace irtaqaitu, yace na nemi aimun addu'a domin Allah ya bani lafiya. Sai yace masa fa ma hamalaka ala zalika, mi ya kai ka ga neman ai maka addu'a. Kaga anan dalili yake nema. Shi ko sai yace masa hadisin haddathana hu sha'ib, abinda yasa na nemi aimun addu'a Allah ya bani lafiya shine wani hadisi da al-Imam Sha'bi ya bani labari. Shi kuma a lokacin nan Sa'id ibn Jubair sai yace wa ma haddathakum, wani hadisi ne ya ba ku labari, fada mun shi. Sai ya fada masa, sai yace ya ba mu labarin hadisi daga malamin sa Buraida ibn Husayb ke fada cewa la ruqyata illa min aynin aw huma, la anan nafiya ce da jinsa, la ruqyata ba maganar wata addu'a illa min ayni, yace sai game da kambin baka. An gane ko? Bayani zai zo game da kambin baka kamar yadda bayani ya gabata, shine wato shine a Hausa ake kira tanka abu. Kamar misali mutum ya kalli abu ya kayatar da shi yake cewa tabarakallahu ko yace masha Allah, wannan in mutum ya kalla musamman wanda Allah ya kaddara cewa yana da irin wannan cuta ta hasada, wanda galibi da mun cuta ta hasada ita take kai wannan, wanda in ya kalla abin ya zara masa ido, to wata musiba tana iya fada masa. Dan haka aka shar'anta mana in ka kalla abu ya kayatar da kai ya burge ka, sai ka ce tabarakallahu. Amarai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da aka zo da Sahal ibn Hunayf, wato asumi manzo Allah sai yake cewa shin ko akwai wanda kuke tuhuma, sai suke cewa eh mun ga wane, mun ji dai wane ya kalle shi ya ce ni tunda Allah ya halice ni ban taba ganin wata fata wadda ta kayatar da ni, kyakkyawar fata irin fatar Sahal, take yin kisi yake bi domin ya kadaita ya tube yana wanka, shi wancan ɗaya daga cikin sahabban ya ganshi sai ya tanka shi, sai ya fadi yana tsume. Manzo Allah ya zo da yasa aka zo da shi, shi wanda ya furta wannan kalma, manzo Allah sai yake cewa akan ni ɗayan ku zai kashe dan uwansa, saboda mi ɗayan ku zai kashe dan uwansa. Manzo Allah ya ce lokacin da fatar shi ta kayatar da kai, ki ya hana ka ce tabarakallahu halla barakta. Manzo Allah ya ce me ya hana ka ce tabarakallahu? A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka zo da ruwa, shi wannan sahabin da ya tanka shi manzo Allah ya sa ya wanke gabansa, shine gaba kuwa na arwalla da cikin izar din shi, aka tare ruwan sannan aka yayyafa mashi mara lafiyar da izinin Allah take yake ya tashi. To wannan shine ake kira kambin baka. Shine yace illa min aidin, wato sai game da kambin baka au kuma ko kuma halibi, wato na wani kwari wanda yake mai dafi. Shine sai yace masa qada ahsana maninta ha ila ma sami'a, yace tabbas duk mutumin da ya tukake ya taka burki a iya abin da yaji, to tabbas wannan ya kyautata. Sai yace walakin haddathana ibn Abbas sanadi Abdullah dan Abbas ya ba mu labari ani nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, manzon Allah yace uridat alayya al-umam, wato an bujuro mun da al-ummu, an bujuro mun da al-ummu. Wannan yana iya kasancewa a cikin bacci ne ubangiji subhanahu wataala ya bujuro masa da al-ummu wadanda suka gabata. Sai yace fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahab, manzo Allah yace naga wani annabi wa ma'ahu rahab, manzo Allah yace tare da shi da wata ƴar jama'a. Idan aka ce ar-rahab, wato daga mutum uku zuwa tara shine ake kira da ar-rahab, kenan duka basu wuce goma ba, basu kai goma ba, kenan in ma mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara. Shine yace wa ma'ahur rahab, wato tare da shi akwai wata ƴar jama'a. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan, maza Allah yace wani annabin kuma na ganshi tare da shi mutum ɗaya ko kuma mutum biyu. Lafazin war rajulan wawun anan bi ma'ana au, wa ma'ahur rajulu war rajulan, wani annabin ya zo ya wuce an bujiro mun da shi tare da shi mutum ɗaya ko mutum biyu. Sai ya ce wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, wani annabin kuma ya zo ya wuce maza Allah ya ce tare da daidai da mutum ɗaya, babu tare da shi daidai da mutum ɗaya. Ana nan manzon Allah sai ya ce iz rufi ali sawadun azim, yace sai aka ɗaukaka mun wata jama'a mai girma, ma'ana jama'a mai yawa. Fa zanantu annahum ummati, manzon Allah yace sai ne zaton cewa al'umma ta ce. Fa kila li, sai aka ce da ni haza Musa wa qaumi, wannan annabi Musa ne alaihi salam shi da jama'arsa. Fa nadartu, maza Allah ya ce sai na koma dibi. Fa idza sawadun azimun, sai ga maka wata jama'a mai yawa. Fa kila li hadhihi ummatuka, sai aka ce da ni wannan al'ummar ka ce. Wa ma'ahum sabaquna alfan yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adhab, tare da su wato akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su ba. Thumma nahaba, kai tsaye manzon Allah sai ya zabura. Fa dakala manzilahu, sai ya shiga gidansa bayan ya yi wannan kalima. Kafin ya fito, fa khaban nasu fi ulaika, jama'a sai suka kusa game da tunanin waɗannan 70,000 kin, fama suke su gano su wane ne waɗannan 70,000 kin waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an musu hisabi, ba tare da wato an azabtar da su. Fa qala ba'dhum, wasu daga cikin sahabbai sai suka ce fa la'allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, me yiwuwa waɗannan 70,000 waɗanda suka abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana waɗanda suka rayu tare da shi. Wa qala ba'dhum, wasu daga cikin jama'ar sai suka ce fa la'allahum alladhina wulidu fil islam fa lam yushriku billahi shay'a, kai me yiwuwa waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci waɗanda da ɗai ba su taɓa haɗa bautar Allah da wani, waɗanda ba su taɓa yin shirka ba, me yiwuwa su ne waɗannan 70,000 kin. Wa zakaru ashiya, waɗannan jama'a suka ambata abubuwa daban-daban, kowa abinda tunanin shi ya bashi domin gano waɗannan 70,000 ɗin sai ya ambata. Suna cikin haka fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito gare su. Fa akbaru, sai suka bashi labari game da abinda suka faɗa da abinda ya gudana tsakankaninsu na tattaunawa. Suka ce ya rasulullahi, kaji muna kokarin gano waɗannan 70,000 kin, wasu sun daga cikin mu sun ce mai yiwuwa kaza ne, wasu sun ce kaza ne, ta kan iya yiwuwa kaza ne. Fa qala, sai manzon Allah ya ce humul ladina la yastarquna, ai su ne waɗanda ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, ba sa neman a yi musu addu'ar cewa Allah ya ba su lafiya. Yana daga cikin la yastarquna, ba sa shan magani. In ba su da lafiya, ba sa neman a yi musu addu'a kuma ba sa shan magani. Wala yaktahuna, sifa ta biyu, manzon Allah ya ce kuma ba sa neman a yi musu lalas. Lafazin la yastarquna an ciro shi ne daga al-istirqa, idan aka ce al-istirqa, neman a yi maka addu'a ta neman waraka. Idan aka ce wala yaktawuna, an ciro shi ne daga aliktiwa, aliktiwa shine neman a yi maka lallas. Idan aka ce lallas, wato shine ake kira sakiya, a sanya karfi a cikin wuta, idan yayi jajjawur sai a ringa dadanawa a jikin mutum, wanda hanya ce ta neman waraka. Idan rashin lafiya, tikici, tikicinyewa, anye-anye an kasa gane kan al'amari. To akan sa tarfi a cikin wuta, idan yayi zafi yayi ja, sai a dauko a ringa dura a cikin mutum, ana dodanawa a jikinsa. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi uku da ake samun lafiya da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce. Manzon Allah yake cewa waraka ana samunta game da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Farko, manzon Allah ya ce shan zuma. Abu na biyu, manzon Allah ya ce alhijama, wato shine wato yin kaho. Na uku shine ya ce alkayu, wato shine yin lalas. Sai ya ce sai dai ni ina kyamar wato lalas, ina kyamar shi, ina kin shi, ina kyamar shi. To shine anan ya ce wala yaktawuna, wato ba sa neman ai musu lalas, ko ka ce ba sa neman ai musu sakiya. Wala yatafayyaruna, sifa ta uku manzon Allah ya ce ba sa canyi. Sifa ta uku, an gane ku? Ba sa canfi. Canfi shine ka dangana faruwar wani abu zuwa wani abu, kamar yadda wato waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ta'ala sukan canfa musgannin Allah wai game da duk wani abu da ya same su na bala'i da musiba, cewa wai a sababin waɗannan manzanni ne da suka zo, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa ya bayyaru bi Musa wa mamma'a, wato suna canfa annabi Musa alaihi salam da wanda ke tare da shi, cewa wai duk abin da ya same su na bala'i da musiba wai a sababin zawar annabi Musa ne alaihi salam. Haka kuma a cikin surati Yasin Ubangiji ta'ala ya ambata mana game da manzannin da suka je ma wasu jama'a, wasu ma'abuta wata alkarya, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim, qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. To shine yace wala yatafayyaruna, wato ba sa canfi. Sai yace wa ala rabbihim yatawakkalun, ga Ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba. Tare da cewa bayani ya gabata akan wannan hadisi game da waɗannan kalimomi guda hudu, la yastarquna kenan ba sa neman ai musu addu'a, amma tare da cewa in baka da lafiya ka nema ai maka addu'a, wannan ba laifi bane halaka ne. Ka sha magani in baka da lafiya, wannan halaka ne. An gane ku? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana Ubangiji ta'ala bai taɓa saukar da wata rashin lafiya ba, ce Allah ya saukar da maganinta. Ya ce ya ku bayin Allah ku yi magani, manzon Allah ya ce kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta. Kaga yin magani halaka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce. Amma in har imaninka ya kai, tawakkalinka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai, to in baka da lafiya kar ka sha magani, kuma kar ka nemi cewa ai maka addu'a Allah ya baka lafiya. In dura maka magani aka yi da ƙarfin tsiya, ko kuma mutum kawai shine ya yi maka addu'a ba kai ba kace maka, to wannan baya fitar da kai daga cikin layin waɗannan dubu saba'in. Kenan, la yastarquna, ba sa neman ai musu addu'a kuma ba sa shan magani. Don haka lafazin da ya zo a kan cewa la yarquna, wannan malamai sun tabbatar da cewa kuskure ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da lafiya, Jibrilu alaihi salam ya masa ruqiya, ya masa addu'a. Haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta masa, kuma haka Abu Sa'id al-Khudri ya zo ya faɗa masa cewa ya ma wannan shugaban wata alƙarya da wata kunama ta harbe shi, ya masa addu'a, ya karanta masa Fatiha. Manzon Allah ya jinjina masa ya ce wa ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai cewa suratul Fatiha addu'a ce ta neman waraka. Dan haka lafazin la yarquna, kamar yanda yazo, an gane ku, cikin sahihu, wannan yazo a cikin, ina ji ɗaya daga cikin sahihai ne, la yarquna, wannan malamai sun tabbatar da cewa kuskure ne da aka samu daga cikin marwayata. Iya abinda lafazin yake, la yastarquna, ba sa neman ai musu addu'a, wala yaktawuna, ba sa neman ai musu lalas, wala yatadayyaruna, ba sa canji, wa ala rabbihim yatawakkalun, ga Ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba. A lokacin nan, Ukasha ibn Mihsan Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe fa qala sai ya ce udullaha an yaj'alani minhum yace ya rasulullahi roƙa mun Allah ya sanya ni daga cikin 70 kin nan fa qala sai manzo Allah yace anta minhum kana daga cikin su anta minhum jumla ce khabariya labari ne manzon Allah yake badawa anta minhum lalle kana daga cikin su Allah ya isar masa da cewa ukasha ibnu misan dan aljanna ne kuma yana daga cikin waɗannan 70 kin thumma qama rajulun akhar sannan wani mutum sai ya tashi ya miƙe fa qala sai ya ce udullaha an yaj'alani minhum yace ya rasulullahi roƙa mun Allah ya shigar da ni daga cikin su fa qala sai manzon Allah yace masa sabaqaka biha ukasha ai tuntuni ukasha ya riga yayi ka game da wannan tuni ya riga yayi ka ya sha gaban ka a takaice wannan hadisi yana cikin sahihai yana cikin bukhari da muslim duka bayani ya gabata akan hadisin da ayoyin da suka zo kenan mas'alolin sune suka yi mana saura shine malam ke fada fihi masail wato karkashin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid sanin wato matsayin jama'a wato game da tauhidi kenan mataki mataki ne wasu sun fi wasu an gane ko baka ma jama'a gaba ɗaya zubin goro wato a wajen tauhidi mu'mini ma'ana matsayi matsayi ne wasu sun fi wasu kamar yanda waɗannan 70 kin kaga ai gaba da kowa suke ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid sanin martabobin jama'a matsayin su game da tauhidi kenan wani yafi wani tauhidi kenan malin ya ciro wannan mas'ala daga karkashin fadar cewa wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab tare da su akwai mutum 70 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukan su ba tare da wato an musu hisabi sai ya ce humul ladina la yastarquna wa la yaktabuna wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun athaniya mas'ala ta biyu malan yace ma ma'ana ta hakiki menene ma'anar hakikance tauhidi hakikance tauhidi shine tace shi ka tace tauhidin ka babu shirka dire da misqalar zarra a cikin tauhidi mutum ya tace tauhidi tsantsaye kade ta ubangiji subhanahu wataala da ibada bayani ya gabata hakikance tauhidi na kasancewa ta hanyar al'amura guda uku ilimi sannan kudiri sannan kuma da miƙa wuya azzalisa mas'ala ta uku sana'uhu subhanahu wataala ala ibrahima bi kaunihi lam yakun minal mushriki yabo da jinjinawa da Allah ya ma Ibrahimu alayhi salam game da kasancewar shi Ibrahim bai zamanto ba daga cikin mushrikai Ibrahim alayhi salam bai zamanto ba daga cikin mushrikai kenan duk wanda yake so ya samu yabo ta na Ubangiji subhanahu wataala to ya nisanci shirka kuma ya raba hanya da mushrikai kenan malam ya ciro wannan mas'ala a karkashin walam yakum minal mushrikeena shine yace sana'u subhanahu ala ibrahima yabo da Allah ya ma ibrahimu alayhi salam bi kaunihi lam yakum minal mushrikeen domin bai zamanto ba daga cikin mushrikai kenan babu wanda zai samu yabo na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai wanda ya hakikance tauhidi arabi'a mas'ala ta hudu sana'uhu ala sadatil awliya'i bi salamatihim min ash-shirki yabo na Allah subhanahu wa ta'ala wato akan waliyai waɗanda suke shugabanni bi salamatihim min ash-shirk a sababin kubutar su game da shirka wannan kenan min babi idafati sifa ila mawsubiha abinda ake nihi da sadatil awliya ai al awliya us sadat waliye waɗanda suke shugabanni Allah ya jinjina musu a sababin wato sun kubuta game da shirka shine kenan akmalan ya ciro wannan mas'alar a karkashin kenan wallazina hum bi rabbihim la yushriku sune waɗanda game da bautar ubangijinsu ba sa shirka ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani dan haka ubangiji ta'ala ya yabe su ya jinjina musu waɗannan sune kenan waliyan Allah waɗanda suke shuwa gabani al-khamisa mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kayi min tahqiqit tauhid malam yace kasancewar dina wato ruqya shine addu'a ta neman waraka wal kayi da sakiya ko kuma kace da lalas min tahqiqit tauhid yana daga cikin hakikance tauhid mutumin da in ba shi da lafiya ba zai nema ba cewa ai masa addu'a kuma ba zai nemi cewa ai masa lalas to wannan yana daga cikin hakikance tauhid kamar yadda yace humul ladina la yastarquna wa la yaktabuna ba sa neman ai musu addu'a kuma ba sa neman ai musu lalas kenan barin haka yana daga cikin hakikance tauhid as-sadisa mas'ala ta shida kaunu li jami'i li tilka kisani huwa tawakkul kasancewar abin da ke hada ma bawa waɗannan tadudi rashin neman ai masa addu'a ko shan magani da wato shine dena neman ai masa sakiya da